sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci na yau Talata 25 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a gundumar Colombia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, wacce tawaga ta kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta nufi kasar Mali a yau dinnan Talata, kwana guda bayan da rundunar sojin kasar ta yammacin Afirka ta tsare shugaban kasar da Prime Minister. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada yancin Isra'ila na kare kanta yayin da ya isa birnin Quds a yau Talata. Sannan kungiyar tarayyar Turai EU na kira ga kasashe mambobinta da su hana jiragen kasar Belarus amfani da sararin samansu da kuma filayen jirgin samansu.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji koken 'yan Najeriya dangane da taron bita da kundin tsarin mulkin kasar da za a fara a gobe idan Allah ya kai mu.
Idan har ba za a aiwatar da wayannan gyaran ba, maganan gyaran kundin tsarin mulki, wallahi ko an yi su miliyan babu wani abu da zai canza a ƙasa.
Su kuwa wasu al'umma cewa suke ba su ga ranar gwamnati a duk matakai ba, don kuwa da su da dabbobinsu mashayarsu ɗaya.
Ga iska yana kadawa ya dauko yayi ko ta ina yazo ya sa a wannan ruwan, a haka muke fama da shi muna iba da dabbobin mu da mu mutane duka a wurin muke sha.
Kadan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan, bayan nan muna tafe da shirinmu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata tawaga ta kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta nufi kasar Mali a yau dinnan Talata, kwana guda bayan da rundunar sojin kasar ta Afirka ta yamma ta tsare shugaban kasar da Prime Minister. Wata takardar haɗin gwiwa da kungiyar ta ECOWAS da Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar tarayyar Afirka da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fitar na kiran da saki shugaba Ba Ndaw da Prime Minister Muktar Onne, waɗanda aka tsare a Bamako babban birnin ƙasar, aka kuma kai su hedkwatar sojoji da ke kusa da Kati. An kama shugaba Ndaw da Prime Minister Onne da kuma ministan tsaro Suleiman Dakure 'yan sa'o'i bayan da aka ba da sanarwar wani garan bawul wanda ya kai ga cire wasu manyan sojoji biyu daga majalisar zartaswar kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada yancin Isra'ila na kare kanta yayin da ya isa birnin Quds a yau dinnan Talata, a matsayin wani bangare na dorawa kan tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas wadda ta fara aiki tun a makon jiya. Da yake magana ganga da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, Blinken ya ce da Isra'ila da Falasɗinawa sun gamu da abin da ya kira babbar asara a yayin faɗan, kuma akwai babban aiki gaba na maido da ƙarfin gwiwa, mutunci da kuma yarda. Blinken ya ce Amurka za ta nemi haɗin kan ƙasashen duniya don taimakawa a sake gina birnin Gaza tare da ɗaukar matakan ganin mayakan Hamas ba su amfana ba. Ya kuma yi alkawarin taimakawa wajen faɗaɗa damarmakin tattalin arziki ga Falasɗinawa a Gaza da kuma yammacin kogin Jordan. Yana mai cewa hakan zai samar da yanayi na kwanciyar hankali wanda zai amfani Falasɗinawa da Isra'ilawa. Kungiyar tarayyar Turai EU na kira ga kasashe mambobinta da su hana jiragen kasar Belarus amfani da sararin samansu da kuma filayen jirgin samansu, bayan da kasar Belarus ta tilasta ma wani jirgin saman fasinja samfarin jet yin saukar gaggawa ranar Lahadi a birnin Minsk ta kuma kama wani dan adawa mai shafin rubutu a yanar gizo mai yawan caccakar shugaba Alexander Lukashenko.
Kamun mu kai ga kashi na biyu na labaran duniya, yanzu ga rahotonmu na farko. Tun bayan garin Bawul na shekarar 1999 da aka yi na kundin tsarin mulkin Najeriya, an gudanar da tarurruka da dama don sabunta kundin tsarin mulkin kasar. Sai dai har yanzu 'yan kasar na ci gaba da cewar ba dai giringirin ba dai ta yi mai. A daidai wannan lokaci da za a fara sauraron koke-koken 'yan kasar a gobe idan Allah ya kai mu, don ganin irin gyara da ake da bukata ga kundin tsarin mulkin kasar. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu 'yan kasar.
The chairman and members of the Senate Committee on the Review of the 1999 Constitution cordially invite to a 2 days honored public hearing on proposals to alter the provisions of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, scheduled to hold in 2 centers in each of the 6 geopolitical zones in the country from Wednesday 26 to Thursday 27th of May 2021.
Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya kenan Dr. Ahmed Lawal yake gabatar da kuduri na fara sauraron bahasi daga bakin 'yan Najeriya da kuma sauran 'yan majalisa na yin gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya wanda za a fara a ranar Laraba nan da kuma Alhamis a wasu shiyoyi guda 6 na Najeriya. To kuma menene ra'ayin 'yan Najeriya game da wannan gyara na kundin tsarin mulki da za a gudanar? Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos.
Sunana Mikael Shagarda daga nan Lagos. Ra'ayina akan maganar wannan gyara na kundin tsarin mulki na nan kasar mu Najeriya, wato ba a nan gizo ke saka ba, ina ganin kaman duk wani abin da ya cancanta na kundin tsarin mulki na kasa da al'ummar kasa su ci gaba, kusan muna da shi a kundin tsarin mulki a yanzu. Sai dai da yake dan adam ajizi ne, ba a rasa kurakurai nan da can, amma abin da almuhimmin abin shine aiwatarwa, ba maganan ma wai gyaran kundin tsarin mulkin ba ko waɗansu kurakurai, a'a, aiwatar da abubuwan da kundin tsarin mulkin ke dauke da shi. An yi tsare-tsare kuma an yi gyare-gyare masu dimbin yawa, amma ina aiwatarwan? Idan har ba za a aiwatar da waɗannan gyaran ba, maganan gyaran kundin tsarin mulki wallahi ko an yi su miliyan babu wani abu da zai canza a ƙasa.
Sunana daga da Shu'aibu Dan Fudu. Amma nan taro da za a yi na gyaran tsarin mulkin Najeriya abu ne da yake yana da kyau, amma a samu mutane masu gaskiya da rukun amana kuma masu ainihin wadatar zuci. Musamman mu zana suka fito daga arewacin Najeriya, ɗauki gogaggun mutane da suka san tarihin Najeriya, sukan san menene Najeriya. Bayan wannan ya kamata a maida hankali wajen kula da ainihin kasancewar ƙasa Najeriya, sannan kuma a maida hankali wajen ainihin magana akan wato ainihin filin kiwo a kowace jiha ta Najeriya domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Sannan kuma a maida hankali wajen ainihin samun rola da kwanciyar hankali na talakawa da kuma ɓangaren shari'a da kuma ɓangaren jami'an tsaro, a maida hankali a wannan domin a yi gyare-gyare da garan baro da zai ba wa su jami'an tsaro 'yanci, sannan su ma 'yan ƙasa su samu 'yancinsu. Kun abubuwan da muke ganin ya kamata a tattauna a wannan wuri kuma a implementing ɗinsu immediately ba tare da ɓata lokaci ba.
A ƙarshe dai shugaban majalisar dattijai Dr. Ahmed Lawal shi ma ya kira ga 'yan Najeriya da su fito kwansu da kwarkwatansu domin halartar wannan taro na sauraron bahasi daga bakin jama'a na yin gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya.
Should take every possible opportunity to be there to present whatever they feel strongly about.
Babangida Jibrin, Murya Amurka, daga Najeriya.
Bayan zai masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, ana saura ƙasa da watanni biyu a buɗe gasar Olympic a birnin Tokyo. Gasar ta sake gamuwa da cikas jiya Litini, lokacin da gwamnatin Amurka ta fitar da takardar gargaɗi ga 'yan ƙasar cewa kar fa su je Japan saboda ƙaruwar sabon kamuwa da cutar COVID-19. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi gargaɗi na matakin oli na tafiye-tafiye, wato mataki na 4, tana mai nuni da tafiyar hawainiya da aikin rigakafi ke yi a ƙasar, da kuma yadda ita ma ta gindaya tsauraran ƙa'idoji ga Amurkawa matafiya. wani gargadi na daban da cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta yi na cewa hatta matafiyan da suka samu cikakken rigakafi na iya fuskantar hadarin kamuwa ko kuma yada nau'ukan cutar COVID-19 don haka su soke duk wata tafiya Japan. A ƙarshe, hukumar sa ido kan harkokin zaɓe a ƙasar Iran ta amince da wasu 'yan takara 7 da za su tsaya a zaben shugaban ƙasar ranar 18 ga watan Yuni, ciki har da alƙalin alƙalan Iran Ibrahim Raisi, a yayin da ta kuma ƙi amincewa da takarar wasu fitattun mutanen. Raisi ne aka fi sani cikin jerin mutanen da majalisar shata harkokin zaben Iran ta amince su yi takara, kuma shi ne aminin shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce sauran 'yan takarar sun hada da tsohon wakilin Iran wurin tattaunawar nukiliya Sa'id Jalili, tsohon kwamandan rundunar juyin juya halin Iran Mohsin Razasi, tsohon dan majalisar dokoki Alireza Zakani, dan majalisar dokoki Amir Hussein Gazizade, tsohon gwamnan Lardi Mohsin Miralizade, da kuma gwamnan babban bankin Iran na yanzu Abdul Nasir Hammati.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. A daidai lokacin da ake shirin fara sauraron koke-koken 'yan Najeriya a kan buƙatar yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar, su kuwa wasu al'umma cewa suke har ya zuwa yanzu ba su ga alfanun gwamnatoci a duk matakai ba sama da shekaru 200, don kuwa har yanzu ba su ga wani abu daga gwamnati ba. Daga jihar Adamawa, wakilin muryar Amurka Salihu Garba, wanda ya ziyarci waɗannan al'ummar, ga rahoton da ya haɗa muna.
Umma mazauna garinmu ga dai sun shafe sama da shekaru 200 suna rayuwa a wannan yankin, amma dai suna rayuwa ne cikin makaki tare da wahala, musamman akan al'amura da suka jibanci more rayuwa, irin su ruwan sha, hanya, ilimi, hadama da kiwon lafiya. Akasari ma dai matsalar gadan ta ake buga ita ce yankin da ke tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Kamaru, kuma ita ce lardin mayafaran da ke karamar hukumar Fufore. Fufore dai ita ce babbar karamar hukuma cikin kananan hukumomi 21 na jihar Adamawa. Ardo Jelani da ke zama mai jimillan buga shine wanda ya tabbatar mana cewa suna fuskantar wannan matsala.
Muna zama a gwan bunga sai kai 40, garin nan daga kafinsu sai kai 200. Kam kakanmu ne ya kafa garin nan, ya zo daga waje ya zauna a nan ya sare garin nan ya samu jama'a. To mazauni nan kam, to babban kam ruwa, asibiti.
Su ma mazauna wannan yankin sun tabbatar mana da cewa ire-iren wannan matsalar sun dade a cikinta. A kasare ma dai har ma sun fidda rai da samun wani tallafi ga masu madafin iko.
Sunana Alhaji Halidu Igamuga. Nan matsalar da muke fuskanta, na farko dai maganar ruwan sha, na biyu maganar asibiti, sannan na uku duba babu hanya, sannan na hudu batun makaranta inda yara mu za su yi karatu nan ma babu. Gaskiya galla zai ko shekara 40 kuma da matsalar wannan harkar ruwan nan. Asibiti ga tun zamu ma gaba daya babu magana asibiti ka bamu ba. Nan mukan samu ko mashin ko mai da dauka mara lafiya zuwa Faran, nan ma yaka je Faran din ya gagara shikenan sai aka kai mutum jimeta. Babu ma magana mota, sai dai mashin ko dauka mutum da keke.
Sunana Abubakar, muna karkashin mazabar bunga. Ita yanda muke samu ruwan sha rijiya ne muke da shi, mun je can muke samu moshi, hasali ma ruwan bayi da kyau, ga iska yana kadawa ya dauko yayi ko ta ina yazo ya sa a wannan ruwan, a haka muke fama da shi muna iba da dabbobin mu da mu mutane duka a wurin muke sha.
To shin ko gwamnati suna sane da wannan matsalar da al'umman wannan yanki ke ciki sama da shekara 200? Honorable Abdullahi Adamu Furambe da ke zama commissioner raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa, shi kuwa ce mana yi za su yi iya nasu kokari akan wannan matsalar da wannan yankin suke ciki.
To wannan wuri da ka faɗa, wanda da kilomita bai wuce daya ko biyu tsakaninsu da Kamaru ba, lalle daga wurin ka nake jin ire-iren waɗannan abubuwa. To ayyuka a karkara kuma ka san al'umman mu mafi yawa mazauna karkara ne, to dole ne abubuwan za su yi mana yawa, wasu za mu iya gani, wasu ba za mu iya gani ba. To ire-iren waɗannan abubuwa shine kullum muke kiran hankalin mutane, idan an ji ire-iren waɗannan koke-koke ko kuma kuna da matsala, to ku zo ku kawo abun a rubuce, ya zama koda yau wannan kuka kukan baya wurin ne, yana nan a rubuce, insha Allah an tashi za a waiwaya kuma za a muku wani abu akai. To saboda haka wannan abu da ka faɗa, ina kira ga su waɗannan al'umma din su rubuto su kawo mana, insha Allah za mu tura je a duba gwamnati za ta ga abin da za ta iya yi akai. Al'umma muka zo za mu yi wa aiki, kuma dole mu tsaya mu yi musu aiki, kar su yi kasa a gurin su, yi kokari su kawo koke-koken, kuma insha Allah za mu duba.
To sai mu ce Allah ubangiji ya sa al'umman wannan yanki su fita daga cikin makakin rayuwa, yayin da suke gwamutsuwa tsakaninsu da dabbobinsu akan kogon ruwa guda. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Idan muka leka jamhuriyar Nijar kuwa, inda taron wanzar da zaman lafiya ke ci gaba da gudana a tsakanin al'ummar kasar da makociyarta Najeriya, wata kungiya mai zaman kanta ta shirya taron don fayyace zare da abawa akan matsalar da ke ci gaba da cimma al'ummar yankin tuwo a kwarya. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko muna da ƙarin bayani.
Ana ci gaba yanzu haka da gudanar da taro a garin birnin Kwannin jamhuriyar Nijar tsakanin Nijar da Najeriya da ya shafi wannan iyakar da ta hada jihar Sokoto da jihar Tawa, domin tabbatar da zaman lafiya wa mazauna karkara, musamman manoma da makiyaya da ke kai kobo a wannan iyaka. Hasali ma irin wannan lokaci da sha'anin tsaro ke ɗaukar hankulan waɗannan ƙasashen guda biyu, da hada da garkuwa da mutane da ma kasancewa ana gab da kama ayyukan noman mana da ke haifar da wani lokaci a rangama tsakanin manoma da makiyaya. Hadaddiyar kungiyar nan mai kula da bunƙasa kiyo Rupenci ke shirya wannan taron.
Sunana Ahmadu Halilu Taro, ni ne shugaban kungiya Rupen Marobe, hadadda kungiya kungiyoyi ta Niger Region RBM Bilital Marobe ta Africa. To wannan zaman taron da muka soma yau a zubi birnin Kwanni, karkashin jagorancin prefe na Kwanni da yau ilti magatakardan jaha na gubernurar Tawa. Zaman taro ne da ya hada mutanen Najeriya da na Niger, waɗanda a bakin boda tsakanin Niger da Najeriya, kumominmu, daraktoci, sarakinmu na gargajiya, prefe, mayor, ungiyoyi na makiyaya manoma da kofo-kofo, su ne kwamitin hilaye, su ne sun ka haɗu yau a nan don a tattauna dangance da matsalolin yau da kullum da ke shahuwar kiyon zirga-zirga.
Daya daga cikin mahalarta taron daga tarayyar Najeriya ya yi mini bayanin irin taso gudunmuwa a lokacin wannan ganawar domin samun zaman lafiya wa mazauna karkara wannan iyakar, musamman manoma da makiyaya.
Sunana Alhaji Ibrahim Kasarawa Saddawana Gandu, daraktan gona da kawunkin mulki ta Ilela, jihar Sokoto, Najeriya. To alhamdulillah, da yake wannan taro shi ne na farko na haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Nijar, mun zo ne domin mu karɓi wata tamu gudunmuwa da kira ga manoma da makiyaya domin a zauna lafiya. Muna nuna musu ka'idojin da ya kamata a bi na shigowa ƙasa, misali kamar su makiyaya idan suka shigo su ba da haɗin kai, su rijista ga jami'anmu, akwai malamanmu ko ina malaman gona, su tabbatar da sun shigo ai musu rijista in za su shiga Nijar, su isa lafiya har su kai ga abokan aikin Nijar, sannan matabbata domin su kauce magudun fitattun da ke biyuwa tsakanin makiyaya da manoma. Shi muke ƙoƙarin mu jawo hankalinsu kuma mu haɗa kansu wuri guda.
Shi dai wannan taron zai ɗauki kwanaki biyu a otel Itar na birnin Kwanni, bayan Alhaji Abbalele shugaba ban gundumar birnin Kwanni da ke wakiltar magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa da ke tare da rakiyar magajin garin birnin Kwanni Abdul Muhammadu ya jagoranci bikin soma wannan taron da ya hada Nijar da Najeriya. Haruna Mamman na bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraro, kada dai ku manta, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da wasu kusoshin kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya kan batutuwan da suka sha musu kai. Muna kuma tare da Alhaji Abba Dantata, shugaban kamfanin Fursa Food masu sarrafa shinkafa da ke jihar Kano, da kuma Alhaji Sadiq Kasim, jami'a kamfanin sarrafa shinkafa na Wakot Rice da ke Argungun a jihar Kebbi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin mu Hassan Maina Kaina ya tambayi Alhaji Abba Dantata ko irin taimakon da gwamnati ke bawa manoma ka iya tasiri wajen sako da farashin shinkafa.
Gwamnati na iya daidai gurbatanta, amma bai kai yadda zai kawo farashi ya sauka ga da yadda wasu kasashen suke ba. Sannan kuma manoman namu ma guda nawa ne, muna maganar gaba ɗaya manoman mu ba su wuce manoma miliyan 7 ko 8 ba. Now a kuma potentiality namu muna buƙatar akalla manoma a ce miliyan 50 ko miliyan 60 ko even fiye da haka, because akwai gonakin. Amma saboda wannan harkar insecurity, shi yasa zaka ga mutane da yawa ba sa iya son ma su shiga dajijjukan, su bude dajijjukan. So ba gwamnati ba ta yi ba, tana iya gogarinta, amma muna buƙatar wannan tallafin ya je mu manoma da yawa da za a samu a yi harkar noman ya bunƙasa. Amma kamar yadda na sani, ko kashi 25 na manoman ba sa samun wannan tallafin, saboda akwai ƙa'idoji da za ka bi kafin ma a baka wannan tallafin. To in baka cike wannan ƙa'idojin ba, wannan tallafin ba zai zo gare ka ba, saboda akwai mutane da yawa da za su yi pretending cewa manoma ne su je su kai amma ba su cika ƙa'idojin ba. To irin wannan shi ake guiding against, ya zamana gwamnati ta bawo wanda yake buƙatar tallafin.
Alhaji Sadiq, kamar yan fasa ƙori misali da suke shigo da shinkafar waje cikin Najeriya, wani ƙalubale wannan yake haddasa muku?
Fasa ƙori abu ne da ya shafi ko wace ƙasa a duniya, kuma duk inda ake yin shi ba a so. Yana tauye tattalin arziki, yana karyar da tattalin arziki, yana rusa masana'antun da suke cikin ƙasa, waɗanda suke yin abin da ya dace ake fasa ƙorin shi. A yau mun san cewa kowace gwamnati a duniya tana iya ƙoƙarinta ta hana yin shi, kuma mu ba za mu ce mun hana a yi a cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ba. Abinda muke so shine in za a yi cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa, a yi shi ta hanya halaliya, ba ta fasa ƙori ba. Ko da shinkafa ce, ai mun faɗa ba yau ba tuntuntuntuni ma, idan za a kawo shinkafa a shigo da ita ta hanya halaliya, za mu iya takara da su a kasuwa. Menene suke da shi wanda ba mu da shi? Injinan sarrafawar ne, kyan shinkafan ne, duk za mu iya. Kuma in har aka dubi tsarin abin da muke magana, shine wanda yake fasa ƙori daga ƙasar da ake kawowa, irin tallafin da gwamnatocin wancan suke bawa manomansu da kuma masana'antunsu, mu ma gwamnatinmu za ta iya bamu idan lokacin ne muka kai wannan tsarin.
Alhaji Sadiq, dazu ka taɓa batu akan irin tallafin da ƙasashe irin su India da Thailand suke baiwa manoma shinkafa su a can, ko za ka mana ƙarin bayani dangane da abin da ke faruwa a Najeriya a halin yanzu?
Kamar misali, idan yau manomi ya yi noman shinkafa a ƙasar India ko a ƙasar Thailand, sai zamanto yanayin kasuwar duniya farashin shinkafa ya faɗi, gwamnatin takan karɓa ta biya shi farashi don ya ji daɗi ya ci ribar gobe ya koma ga gona. A ƙasar nan ba mu kai wannan matsayin ba tukunna, don kullun neman shinkafar muke yi ba a samu ta. To wannan tallafin bai kai ga manomanmu ba kenan. Na biyu, idan gwamnati ta saya ta zo ta tara shi a rumbuna, sai ya zamanto irin kamfaninnika irin namu masu so su yi aikin shinkafa suka zo suna nema. Idan aka tashi sayar musu, su kuma sai a yi lissafin irin yadda za su saya don su ma su sayar su yi riba. So in farashin bai kai yadda gwamnati ta saya ba, duk a haka za a ba su. Ba a kai wannan matsayin ba a wajen mu.
Dangane da batun gyara shinkafar nan, wasu 'yan Najeriya da muka tattauna da su suna masu ra'ayin cewa kamar shinkafar waje ta fi gardi da ɗanɗano a baki fiye da wanda ake sarrafawa nawa a cikin gida. Me za ka ce kan wannan
ra'ayi ne? Amma ba shi da tushe. Bari mu baka cikakken bayani. Duk shinkafar da za a yi a Najeriya, daga lokacin da aka shuka ta zuwa lokacin da aka yanke, aka kawo wa kamfani a sanshira, aka sarrafa ta, aka fitar da ita aka sata a buhu aka kai kasuwa duka wannan abun baya wuce tsakanin wata biyar mu a kamfanin Mika mun saya sai za ka yi kokari ka fitar da ita ka gama aikin ta ka sayar kafin kakar baɗi ta zo amma duk shinkafar da ake kawowa Najeriya daga wata ƙasa ta kakar shekaran jiya ce ba ma ta jiya ba
Masu sauraro a nan zamu dace a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu sa kuma wakilin mu Abuja Hassan Maina kaina sai Jul Ladies Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
daka muka zo ga shirin na wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar sakon email
Wasiƙar mu ta farko ta fito daga Rilwani Ibrahim London Ruba yace Assalamu alaikum VOA Hausa ina mika sakon ta'aziyya zuwa ga daukacin iyalan marigayi General Ibrahim Attahiru Allah ubangiji yayi masa rahama amin Sai sakon Zainab Buhari Hayaguru jihar Yobe tace Assalamu alaikum muryar Amurka zan yi amfani da wannan dama in jajantawa ƴan uwa da iyalan mutane da iftila'in gobara ta rutsa da su a Kano sakamakon fashewar tankan mai Allah ya ji kansu da rahama waɗanda suka jikkata Allah ya ba su lafiya Shi kuma Malam Usaini Dangwa ta karasuwa daga jihar Yobe cewa yi Assalamu alaikum VOA Hausa Muna fata kwamiti da gwamnatin Najeriya ta kafa wanda za su zurfa dogon bincike don gano musabbabin yawan samun haɗuran jiragen sama wanda yake ɗauke da manya-manyan mutane za su gano gaskiyar lamari nan ba da daɗewa ba ganin yadda lamarin sai ƙara faɗaɗa yake. Sai saƙonmu na ƙarshe ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka amfani da karnuka wajen gano masu ɗauke da cutar korona a ƙasarmu Najeriya ya yi daidai amma ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta karkata ɓangaren 'yan gudun hijira da kuma tsadar abinci. Saƙo daga ɗan mutum Maida Aminu Kano Maida Garko.
Wasiƙun masu sauraro kenan Hanifa Isa ta karanto mana. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a taƙaice.
Wata tawaga ta ƙungiyar ƙasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta nufi ƙasar Mali a yau ɗinnan Talata kwana guda bayan da rundunar sojin ƙasar ta Afirka ta yamma ta tsare shugaban ƙasar da Prime Minister. Wata takardar haɗin gwiwa da ƙungiyar ta ECOWAS da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Tarayyar Afirka da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fitar na kiran da a saki shugaba Ba Ndaw da Prime Minister Muktar Onne waɗanda aka tsare a Bamako babban birnin ƙasar aka kuma kai su hedkwatar sojoji da ke kusa da Kati. An kama shugaba Ndaw da Prime Minister Onne da kuma ministan tsaro Suleiman Dakure ƴan sa'o'i bayan da aka ba da sanarwar wani garan bawul wanda ya kai ga cire wasu manyan sojoji biyu daga majalisar zartarsuwar ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada 'yancin Isra'ila na kare kanta yayin da ya isa birnin Kudus a yau ɗinnan Talata a matsayin wani ɓangare na ɗorawa kan tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas wadda ta fara aiki tun a makon jiya. Da yake magana gangada Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu Blinken ya ce da Isra'ila da Falasɗinawa sun gamu da abin da ya kira babbar asara a yayin faɗan kuma akwai babban aiki gaba na maido da ƙarfin gwiwa mutunci da kuma yarda.
Masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam Nini naku Yusso Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.